بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودا حلرا وانا مجلسنا منا كراتو شكم فيكهم مذهب المالكية منا كرانتا يتاسين المقدمة العزية للجماعة الأزهرية تا الشيخ العلامة أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يورانر الهميس و منا المور ندايا أتكم وطن شعبان شكال هجرة ألف دادالي هدود أربعين دادايا وانديزو دي دي دا شرين دا شدا غوتم ماريس miladiya shekara 2020 daidai muna karatu ne a fasalin da malam ya kulla shi dan jero mana mustahabban sallah a karatun mu da ya gabata in ba ya kwanta mini ba mun tsaya ne akan kunutu ko malam ya ambaci kunutu amma za mu tashi ne akan lafazin sa Mala yace wa lafzuhu lafazinsa kuma wa huwa shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhayra kullah nashkuruka wa la nakfuruka ونقنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق وانا الدعاء قنوتي كما رأيت مالا يكاو الرويتو تنيدقا kunutin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu cikin musannaf na Abdul Razzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba daga Ubayd Ibn Humayr ya ji sayyidina Umar yana yin wannan addu'a a sallar asuba wannan addu'a ta kunuti wasu suna cewa asali yana daga alqur'ani mai girma tana daga alqur'ani tana daga abin da aka saukar na qira'a kamar da zo cikin mushaf na Ubay ibn Ka'ab amma sai aka shafe shi a matsayin alqur'ani sai da wasu daga cikin sahabbai kamar shi Umar basu daina amfani da shi a matsayin addu'a ba tare da cewa ba sa amfani da shi din a matsayin alqur'ani tunda an shafe tilawarsa shi yasa wasu riwayoyi suka ambace su da as-suratani wato surori guda biyu suratul khala' wa suratul hafad suratul khala' shine bangaren ta na farko اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونقنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ونأتي سورة الخلع بنقال انت نفرقوكنا سورة تبيو سورة الحفد شيني اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق يا شهر أوجم مالمي وننسى ننير الدعاة sai kamar yadda ya gabata a yanda malikiya suka zo da kunuti a cewa kadai a sallar asuba ne za a yi sannan kuma kafin ruku'u sannan a surrance sannan kuma wannan addu'a ta Allahumma inna nasta'inuka to wannan su kadai ne suka keɓanta da wannan da'awa wanda zance mai inganci babu wani kunuti da aka gada ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai wanda ya zama shari'a a wannan addini na musulunci da wannan kamanni da malikiya suka zo da shi duk da cewa shafi'iyya ma suna da shi amma sun dan bambanta da malikiya duk da cewa su ma sun tsaurara ta yanda barin sa yana jawo sujudar rabkanwa har su kansu a shafi'iyya amma ba su ba sai lalle wannan addu'a ba sannan kuma ba su kuma sai bayan ruku'u sai bayan an dago daga ruku'u to duka dai kamar yadda ya gabata tun a karatun mu na al-Ashmawi cewa abin da ya tabbata sunna shine kunutun da aka sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne ko dai kunutun sallar witri ko kuma kunuti na nazila na wata masifa da ta faru da al'ummar musulmi wanda kuma suke roƙon Allah ta'ala ya kawar musu da ita to Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata yana addu'a akan wasu kabilu na Ri'il da Zakawan da suka ainihin wato kakkashe masa muhaddata al-Qur'ani mai girma da kuma da dama daga cikin sahabbansa yayi wata yana musu addu'ar al-tsine a sallolin sa na farilla wannan kuma bai keɓanci asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha ba idan wannan kunutin ne to ba a keɓe shi da sallar asuba sannan kuma a bayyana ake yin sa sannan ma mu suna faɗin amin kuma suna da hurumi na su ɗaga hannu su yi wannan addu'a wanda a malikiya ba a ɗaga hannu a kunutin sallar asuba idan ana karanta wannan ambato ba a ɗaga hannu kamar yadda ya zo daga Abu Malik al-Ashja'i cewa ya tambayi babansa da ya salla bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar shin ko ya ga suna yin kunuti da asuba yace ai ya bunayya muhdath yace ai dana ai wannan kunutin kirkirar shi akai wannan lafazi na kunuti lafazi ne na addu'a da aka same ta daga magabata kamar yadda ya tabbata daga Umar dan Khattab mawqufi babu laifi musulmi yayi addu'a da wannan addu'a a duk lokacin da ya bukaci yin addu'a ko a kunutin witri ko a kunuti na nazila ko a wata addu'a cikin addu'o'i da zai yi saboda ta kunshi komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da tabbatar mashi da kadaitakan shi da kuma neman gafararsa da tabbatar da cancantarsa na abun dogaro ga kowa da kuma ɗaukan alkawari na kaɗaita bauta a gare shi da nisantan dukkan wanda ya kafirce masa da kuma tabbatar da bauta a gare shi subhanahu wa ta'ala abinda lafazin yake cewa Allahumma inna nasta'inuka ya Allah mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna kuma neman gafararka wa nu'minu bika muna kuma imani da kai wa natawakkalu alayka lafazi ne da suka ce idraji ne shigar da shi aka yi amma baya daga cikin abin da aka rawaito na addu'ar da aka ji daga Umar dan Khattab cewa wa natawakkalu alayka shigar da shi aka yi amma tunda addu'a ce ba riwaya bace ta hadisi ba kuma alqur'ani bane ba to babu laifi amma dai bata daga cikin riwayar wa natawakkalu alayka jumla ce wacce take mai girman al'amari bawa yana daukan alkawari na tabbatar da dogaransa ga Allah madaukakin sarki wa nuthni alayka alkhayra kullahu, muna kuma wato yi maka kirari da yabon dukkanin alheri, muna yi maka kirari da yabo na alheri, dukkan kirari da yabo. Wannan malamai da yawa sun yi ca akan wannan lafazi, domin abin da yazo a riwayar shine wa nuthni alayka alkhayra babu kullahu. Lafazin kulluhu din nan lafazi ne shi ma mudraj, shigar da shi akai, kuma da aka shigar da shi din yana da ma'ana wacce take mai matsala. Me ya matsalan ma'anar? Shine yanzu kai da kake ce wa Allah madaukakin sarki wa nusni alayka alkhayra kullahu, ko wa usni alayka alkhayra kullahu, inna maka yabo da kirari na alheri, dukkanin yabo da dukkanin kirari. Babu wanda zai iya yabon Allah dukkanin yabo, ba wanda zai iya yi wa Allah kirari dukkanin kirari. Yo ai, ko kadai sani kai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta da wasu sunaye da kuma sifofi nasa, wanda shi ne ya keɓanta ma da saninsu, tukuna ma bai saukar da su wa wani mahaluki ba balle ya sani, sai ranar gobe kiyama, a lokacin da bayi suke da tsananin bukatuwa zuwa ga Allah ya saurare su, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ilhamin waɗannan sunaye da sifofi wa annabin tsira alaihi salatu wassalam, ya je wa Allah kirari da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi, ya yi masa fadanci har Allah ya ce da shi, to me kake bukata, tambayi a baka, yi ceto a baka ceto. Shi yasa a cikin wata addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Ya Allah, ina roƙonka da duk sunan da sunanka ne wanda ka ambaci kanka da shi, ko ka sanar da wani daga cikin bayanka, ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka, ko kake banta da saninsa kai a wajenka ilimin gaibu, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, ko kake banta da wannan sunan a ilimin gaibu da ke wajenka, babu wanda ya sani sai kai. To idan akwai wani yabo da yake wajen Allah da bai sanar da shi kowa ba, ta yaya za ka iya yi wa Allah dukkanin yabo? Abin da aka saukar da shi din ma na yabon Allah da kirari wa Allah, ba za ka iya kure Allah madaukakin sarki da yabo ba, ba za ka iya kure Allah madaukakin sarki da kirari ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala bayinsa ba sa iya riskarsa ta kowace irin fiska. Bayi ba sa iya riskar Allah da gani, ba sa iya riskar Allah da ji, ba sa iya riskar Allah da kirari, ba sa iya riskar Allah da yabo, ba sa iya riskar Allah da bauta. Babu wani abin da za ka iya iso Allah ka riske shi, face Allah din shi ne ya mamaye bayansa, domin shi a haɓa bi kulli shay'in ilman, ya ce wa yi komai, wala yi hito na bi shay'in min ilmi, su kuwa bayi ba sa iya kewayuwa, ba sa iya riskan komai na ilimin Allah madaukakin sarki, sai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sanar da su. Sannan abin da yake ƙara nuna cewa bawa idan ya ce yana yabon Allah, yabo na dukkanin alheri, yana kirari wa Allah dukkanin kirari, wato kamar ya shige makaɗi da rawa. Ya tabbata hadisi ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Yace ya Allah, inni a'udhu bi ridaka min sakhatik, ya Allah ina neman tsari da yaddarka daga fushinka, wa bi mu'afatika min 'uqubatik, kuma ina neman tsari da afuwarka daga yin azabarka, wa bika minka, kuma ina neman tsari da kai daga kai, la uhsi sana'an 'alayka, ba zan iya kididdige yabonka ba, ba zan iya kididdige, ba zan iya, ba zan iya wato kawo ƙarshen yabonka ba. Anta kama asnaita ala nafsi, kamar yadda kai ka yabi kanka. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa Allah ba zan iya kididdige yabonka ba, to yanzu idan kai ka ce wa usni alaikal khaira kullahu, ina yabonka, ina yabonka, ina maka yabo na alheri dukkanin yabo, kaga ka wuce maka da rawa kenan. Dan haka wannan lafazin kullahu din malamai da dama sun yi abin akansa, sun yi tambihi akansa, sun yi ta'kidi ko a hashiya ta wannan littafin da yake hannunmu, in kun duba hashiya, in kun je can yadda malai ya ce wa nusni alaikal khaira kullahu, in kun duba kasa layi na biyu wa nusni alaikal khaira kullahu, sai yace la'alla hadha lam yarid, yace tayi wannan bai zo ba a lafazin riwaya, id laysa fi wus'i shakhsin an yusni ala Allah bi kulli sana, domin baya daga wadatar mutum ya yabi Allah da dukkanin yabo. Kaifa wa kad qala akmalul khalqi, kuma ta yaya ma bayan mafi kamalar halittu ya ce subhanaka la uhsi sana'an alayka, sarki ya tabbata a gare ka ba zan iya kididdige yawa, ba zan iya kididdige yabo a gare ka ba. Alhadith, yace zuwa karshen hadisi, ko fahimta? Kenan har a gaban mu ma wannan taqibin ya tabbata cewa an yi akan lafazin wa usni alaikal khaira kullahu. Dan haka abin da yafi dacewa shine ka dan ja layi da fensur a kasan kullahu, dan ya zame maka tambihi duk lokacin da ka zo karanta wannan addu'a, sai ka ce wa usni ko wa nusni alaikal khaira, shikenan babu kullahu. Nashkuruka, ya Allah muna yi maka godiya, wala nakfuruka, ba ma kafirce maka, domin godiya da kafirci kishiyoyin juna ne, nan kafirci na butulci. Yau muna maka godiya, ba ma maka butulci. Wa nakhna'u laka, muna kaskantar da kai a gare ka. Wa nakhla'u, kuma muna bai, muna kwabewa. Wa nakhla'u, muna kwabewa. Wa natruku man yakfuruka, mubar duk wanda ya kafirce maka, muna tobewa, mu kwabe, mu bar duk wanda ya kafirce maka. Shi yasa wannan bangare na addu'a yazo shi a cikin riwayoyi ana ce da shi suratul khala, suratul khala, daga nakhla'un aka dauki sunan surar suratul khala. Wa nakhla'u, muna tobewa. Wa natruku man yakfuruka, mu bar duk wanda ya kafirce maka. Sai bangare na biyu, Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah kai kadai muke bautawa. Kun san akwai bambanci tsakanin iyyaka na'budu da kuma na'buduka, iyyaka na'budu da kuma na'buduka. Allahumma na'buduka, ya Allah muna bauta maka, zai iya yiwuwa muna bauta wani abu kuma, amma iyyaka na'budu, to wannan yana tabbatar da kadai tashi wajen bauta, kai kadai muke bautawa. Wa laka nusalli, kuma domin ka muke sallah. Wa nasjudu, kuma domin ka muke sujjada. Ba ma ku duba anan, wanda ya saba da usulubin larabci ba zai yi mamaki ba, amma idan aka nusar da kai za ka yi nazari, aka ce Allahumma iyyaka na'budu, sai aka ce wa laka nusalli wa nasjudu, shin na'budu bai kunshi sallah ba? Ya kunshi sallah. Nusalli bai kunshi sujjada ba? Ya kunshi sujjada. Daga in an ce iyyaka na'budu, to kaga da ba sai an ce nusalli wa nasjudu ba, me ibadar ai sallah ta shiga ciki. In an ce nusalli, to da ba sai an ce nasjudu ba, domin in ka ji sallah ka ji sujjada. To amma a ka'ida ta larabci, uslubi na magana shine, duk lokacin da aka keɓe bayan gamewa, to yana nuna wani muhimmanci na daban na abin da aka kebe din. Yana da wani muhimmanci, ko dai muhimmanci na alheri ko na sharri. Don haka da aka ce iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, sallah ta shiga ciki. Sai aka ce wa laka nusalli, saboda muhimmancin me? Muhimmancin sallah. Wannan muhimmanci na alkhairi. Da aka ce nusalli, sujada ta shiga cikin sallah. Sai aka ce wa nasjudu, saboda muhimmancin me? Ita kanta a cikin sallar muhimmancin sujada. Man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi, mala'ikati sai aka ce wa jibrila wa mikala, ba sa cikin mala'iku, suna cikin mala'iku. Sai aka ware sunayensu aka ambata, saboda wani dalili, saboda nuna muhimmancinsu, domin sababin saukar ayar tsangwama ce a kansu. Don haka sai aka ware sunayensu daga cikin suna, daga cikin mala'ikun ma, domin a ƙara tabbatar da darajarsu da muhimmancinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma wato ƙimarsu. Allah ta'ala ya ce hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta, ku kiyaye salloli. Babu shakka as-salati al-wusta tana cikin salloli, amma sai aka maimaita ta saboda muhimmancinta. To haka ne anan da aka ce iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu, gare ka muke sallah kuma muke sujada, wa ilayka nas'a, gare ka muke tafiya, wa nahfidu, muke gaggawa, gare ka muke tafiya, wato kaiwa da komowarmu, sa'ayinmu, tafiye-tafiyenmu, kaiwa da komowarmu, faɗi-tashinmu, duka don zuwa gare ka ne. Wa nahfidu ay nasra'u, muna gaggawa kuma izuwa gare ka. Narju rahmataka, muna fatar wato rahmataka. Wa nakhafu azabaka, muna tsoron azabarka. Aljidda, azabarka wato ta gaske, azaba ta gaske wacce ba mai sassauci ba, mai tsanani. Inna azabaka bil kafirina mulhiq, lalle azabarka mai riska ce ga kafirai. Wannan ita ce addu'ar kunuti, ita ce sura ta biyu da ake ce mata suratul hafad, saboda a cikinta akwai wa ilayka nas'a wa nahfidu, daga nahfidu aka fidda sunan surar. To a malikiya wannan mustahabbi ne yinsa a cikin sallah. Malam ya ce waddu'a ba'da tashahhud tsani, wannan yana nuna muku cewa kenan a malikiya kunuti ba shi da darajar da ta kai a yi masa sujadar rafkanuwa, saboda malikiya ba a sujadar rafkanuwa sai a ko dai sunna mai karfi ko kuma sunna da ta kai guda biyu, in ba mai karfi ba ce. To kunuti sai ya faɗo cikin mustahabbai. Don haka dan mutum bai yi kunuti ba, to ko sujadar rafkanuwa ba zai yi ba na qabli, akan bai yi kunuti ba. Sannan idan mutum ya yi ruku'u sai ya tuna bai yi kunuti ba, sai ya dawo tsaye don ya yi kunuti, suka ce sallarsa ta ɓaci, saboda ya bar farali ya dawo mustahabbi, sallar shi ta ɓaci. Don haka girman kunutin a malikiya bai wuce wannan matsayin ba. A daina jijiyar wuya ko? Yawwa. Malam ya ce waddu'a'u ba'da tashahhudi tsani, da addu'a bayan tahiyya ta biyu mustahabbi ne. Asalin tahiyya mun ambata a karatunmu na wancan sati zuwa abduhu wa rasuluhu, shi ne ka gama tahiyya. Amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne mai zaman kansa, a wajen wasu ma farali ne, wajibi ne. Ba abin da zai biyo baya kuma na addu'a neman tsari daga abubuwan nan guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Da abin da zai biyo baya wanda kai ka zaba wa kanka, kamar yanzu nan ya kamata mu yawaita addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Atahiyarmu duk tahiyya ta karshe yana da kyau mu sako daga cikin addu'o'in mu na tahiyyar karshe a sallah, da kuma abin da zaka dada har yanzu na addu'a idan ka so kai, to wannan duka mustahabbi ne a tahiyyar karshe, saboda ya gabata a baya tsawaita ta akan tahiyyar farko mustahabbi ne mai zaman kansa. To yanzu yin addu'a shi ma mustahabbi ne mai zaman kansa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace bayan mutum yayi tahiyya yayi mini salati, sannan ya nemi tsarin Allah daga abubuwan nan guda hudu, sannan sai ya zabi abin da yaso na addu'a abin da yake dama, sai ya zabi abin da yaso na addu'a abin da yake dama. Falata khayyar min almas'alati ma sha'a wa taqdimu yadayhi hina yahwi bihi malis sujudi. Malam yace daga cikin mustahabbai akwai gabatar da hannayensa guda biyu, hina yahwi bihima, yayin da yake yunkura da su lissujudi, don yin sujuda, ala rukbataihi, akan gwiwoyinsa, mana gabatar da taqdimu yadayhi ala rukbataihi, haka yake nufi wannan hina yahwi bihima lissujudi, wato kamar wani sakin layi ne na zance gabanin ya dora. Wa taqdimu yadayhi ala rukbataihi, a ka'idar rubutu da ya kamata da yace wa taqdimu yadayhi sai a dan jakara a tsakiya zuwa lissujudi, sai a jakaran an gama sai a sa ala rukbataihi. Anan zaka gane cewa wannan jumla ce da aka zo da ita i'tiradan. Da gabatar da hannayensa guda biyu, ala rukbataihi, akan gwiwoyinsa, wato hannayen su riga gwiwoyin tafiya, hina yahwi bihima lisujud, yayin da yake yunkura da su don yin sujada. Wa taqdimu rukbataihi, da kuma gabatar da gwiwoyin nasa biyu, ala yadaihi, akan hannayensa biyu, indal qiyami, yayin miƙewa. Wato wannan malam yana magana kan mas'ala ta yanda ake tafiya sujjada, kaifiyar yanda ake tafiya sujjada. Mas'ala ce wacce malamai suka yi sabani a kanta, amma kamar yadda muka gani a malikiya, mustahabbi ne mutum ya fara gabatar da hannayensa akan gwiwoyinsa yayin da zai tafi sujjada, in zai dago kuma ya fara daga gwiwoyinsa akan hannayensa. Mas'ala ce da malamai suke sabani a kanta, kuma ba don komai ba sai don riwayoyi na hadisai da suka zo suka yi karo da juna akai, hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Tirmidhi da Abu Dawud, wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Idan dayanku zai sujjada, to kariya fadi, kariya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana, ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa. Wannan hadisi da dama daga cikin malaman hadisi sun inganta shi, hadisi ne tabbatacce, in banda dan rikici da wasu daga cikin malamai suka zo da shi a cikin lafazin hadisin, musamman falyadha rukbataihi ayadaihi qabla rukbataihi. Malam Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama da malamin da suka biyo baya akan irin wannan fahimta, wanda kuma wannan fahimta an same ta tun asali daga malaman Hanafiya, kan cewa wannan riwayar bata zo daidai ba, shi wannan lafazin na falyadha yadaihi qabla rukbataihi bai zo daidai ba, asalinsa ya kamata ya zama falyadha rukbataihi qabla yadayhi ne, amma kuma sai yazo a jirkice ta haka a cikin riwayar akwai kalbi abinda malaman hadisi suke cewa kalb ko maqalu hadisi maqalubi shine hadisin da lafazin sa aka sunkuya shi bayan da ya kamata yazo ba yazo a haka Malam Ibn Qayyim ya tsawaita zance akan wannan da fahimtar sa a cikin Zadul Ma'ad kuma mun yi magana akai a karatun mu na Muktasar Zadul Ma'ad a lokacin da muka zo wannan gaba a masallacin FMC a wannan fahimta akanta mazhabar Hanafiya suke kuma akanta mazhabar Shafi'iyya suke kuma akanta da yawa daga mazhabar Hanbaliya suke in ban da kadan daga yan Hanbaliya da suke tare da Malikiya akan cewa hannaye ake gabatarwa akan guyoyi Malam Tirmidhi ya kawo hadithin Wa'il ibn Hujr a cikin sunan da yake cewa ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idza rafa'a rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai sujada yana fara sanya gwiwoyinsa kafin hannayensa idan kuma zai dago daga sujada yana fara daga hannayensa kafin gwiwoyinsa wannan hadithin na Wa'il ibn Hujr Malam Tirmidhi sai yace wa alayhi aktharu ahli al-ilmi yace akan wannan fahimtar kuma mafi yawan malamai suke akai kamar da na ambata mazhabar Hanafiya akai suke Shafi'iyya akai suke Hanbaliya da yawa akai suke banda wata riwaya daga Imam Ahmad da suke tare da fahimtar Malikiya sai dai wannan hadithin na Wa'il ibn Hujr duk da cewa shi ma yazo cikin Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah tare da hakan din malaman hadisi da yawa sun raunana shi sun ce hadisi ne mai rauni dha'ifun jiddan duk da cewa akwai riwayoyi da suka zo suke masa shaida an rawaito Abdullahi dan Mas'ud yana gabatar da gwiwoyinsa akan hannayensa an rawaito Umar dan Khattab yana gabatar da gwiwoyinsa akan hannayensa in zai tafi sujada duka wasu malamai suka yi condemning duka waɗannan riwayoyi kamar Malam Albani Allah ya masa rahama cikin silsila dha'ifa duk condemning waɗannan riwayoyi ya tabbatar da riwayar hadithin Abu Huraira kuma ya tabbatar da wahamin duk wanda yace riwaya ce maqalubiya cewa fal yada bi yadayhi fal yada yadayhi qabla rukbatayhi yace riwayar haka take daidai kuma ingantacciya ce wasu kuma suka ce to tunda hadisin guyoyi fara zuwa da guyoyi hadisin koda yana da rauni amma yana da shawahid kai hadisai da yawa sun zo sun mara masa baya da kuma asar da aka samu daga sahabbai a waɗanda suke gabatar da gwiwoyinsu kuma ba zai yiwu sahabi ya aiwatar da aiki ba tare da koyaye a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka ce to ba ko ba komai wato wannan riwayar ta gabatar da gwiwoyi akan hannaye tana da kamshin gaskiya dan haka sai suka ce hadisin gabatar da hannaye akan gwiwoyi sun yadda ya inganta hadisin gabatar da gwiwoyi akan hannaye tana da kamshin gaskiya sai suka fifita ta fiskar falala gabatar da hannaye ya fi gabatar da gwiwoyi sai suka dauki hadisin da ya hana ainihin wato gurfana kamar yadda sai suka dauki hanin gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana a matsayin hani na makaruhi na hayu tanzi hani ne na makaruhi ba hani na haramci ba sai ya zamana wanda ya fara gabatar da gwiwoyi abin da ya aikata halal sai dai bai aikata abin da yafi ba wanda ya fara gabatar da hannaye shine ya aikata abin da yafi na taba sauraron wani malaminmu Sheikh Hamudul Wa'ili Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rasu muna halartar majalisinsa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd Al-Maliki Allah ya masa rahama an taba masa tambaya dangane da wannan mas'ala sai yake cewa duyan da mutum yayi in ya so ya gabatar da hannayensa in ya so ya gabatar da gwiwoyinsa a daidai wannan lokacin sai naji wannan fatawar da malam yayi ban gamsu da ita ba yaya malam zai ce duk wanda mutun ya so yayi in ya so ya gabatar da hannayensa idan ya so ya gabatar da guyoyinsa bayan kuma manzo Allah salama ya hana daya ya ce fala yaburuk kama burukul ba'ir kar ya gurfana kamar da raƙumi ke gurfana kenan an hana sifa daya sifofin guda biyu ne kadai ba sifa ta uku ko dai tafiya da guyuwa ko tafiya da hannaye to an hana daya idan kace raƙumi da hannaye yake tafiya to an hana tafiya da hannaye idan kace da guyuwa yake tafiya to an hana tafiya da guyuwa dole dai an hana guda daya to sai na kasa daukan wannan fatawa to sai daga baya ina karatu sai na ga abin da yasa ya bada wannan fatawa shine ashe riwayoyin da suka zo suka yi magana akan fara tafiya da guyuwa riwayoyi ne da sun jawo ainihin hadisin ya zama hadisi ne hasan wanda ya sauƙaƙe raunin ya sauƙaƙe ƙarfin hanin da ke cikin wancan hadisin na Abu Hurairah cewa kar mutum ya gurfana irin gurfanar raƙumi sai ya zama hani ne na karhanci idan ku karhanci ne kenan ya halatta mutum ya aiwatar domin makaruhi ba a hana aiwatar da shi ba ya halatta mutum ya aiwatar matukar hani ya zama na karhanci sai dai naga wani batu mai muhimmanci a wajen Malam Uthaymeen akan wannan mas'ala duk da shi ma ya tafi akan fahimtar gabatar da guyuwa ne akan hannaye to amma sai ya fito da dalilin da yasa Malam Ibnul Qayyim ya bude wuta ya bude rikici akan cewa lallai fa hadisin Abu Hurairah da yazo cewa a gabatar da hannaye akan guyoyi lallai an juya shi dalilin shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dayan ku zai yi sujjada kar ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana kar ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana to yaya raƙumi yake gurfana daka ta fiskar la'akari da yadda raƙumi yake gurfana ta nan ne suka gano cewa an juya wayar ana magana kan gurfana ta irin yadda raƙumi yake gurfana kuma sai aka ce a fara da hannu su kuma suke ganin cewa ai irin yadda raƙumi yake gurfana to ai in an fara da hannu an yi irin na raƙumi to amma a ina rigimar take a yadda rigimar take Malam Uthaymeen ya fitar da ita duk in ka dai wannan matsalar kana karatu a kanta za ka samu malamai waɗanda suka tafi akan gabatar da hannaye akan guyuwa za ka same su suna ƙoƙarin tabbatar da cewa guyuwar raƙumi a hannayensa take tunda guyuwarsa a hannayensa take da haka gurfanarsa ta kan guyuwa yake gurfana da haka idan kai ka gabatar da hannayenka to kenan baka fara ta guyuwa ba raƙumin shi ta guyuwa yake farawa tunda ta guyuwa yake farawa to kai in ka sa hannu to baka fara ta guyuwa ba amma in ka sa guyuwa to kai irin na raƙumin shi ma guyuwa yake farawa da ita wannan abun shi ya dauki hankalin da dama daga cikin malamai amma Malam Uthaymeen yace ba abin da ake nufi kenan ba cewa aka ce fala yaburuk alama yaburuku alaihi alba'iru ba cewa yace kar mutum ya gurfana akan gabar da raƙumi yake gurfana akan ta ba haka aka ce cewa aka ce fala yaburuk kama yaburukul ba'iru kar ya gurfana kamar yadda ita wannan kafin din tufidul kaifiya tana nufin kaifiya ne yanda raƙumi yake da haka sai Malam Uthaymeen yake cewa maganar fa duka ba ta hannu ba ce ko guyuwa a'a magana ce ta yaya raƙumi yake tuntsirewa kar ka tuntsire irin tuntsirewar raƙumi in kai la'akari da tuntsira kuma to raƙumi ta gaba yake tuntsira sai ya bar bayansa a sama sai bayan ya faɗi ta gaba ne sannan sai ya sauke bayan to idan ka fara ta hannu abinda zai faru kenan idan ka tafi da hannunka to yanzu ka tuntsira ta gaba duwawunka yana sama irin yadda raƙumi yake yi Malam Uthaymeen sai yace ai ana maganar yanda raƙumi yake ne ba ta inda raƙumi yake sauka ba kaifiyar yadda raƙumi yake yi tuntsura yake ta gaba sannan baya idan ka kai hannu tuntsura kai ta gaba sannan baya da haka Malam Uthaymeen sai yake idan har aka ce kar a irin na raƙumi sai aka ce kuma a fara da hannu kafin gwiwa, to wannan tabbas akwai kuskure a lafazin, domin an ce a fara da hannu kafin gwiwa an yi irin na raƙumi. An fahimta? To dambarwa ce mai faɗi a tsakanin malamai akan wannan mas'ala. Kuma sai ya zamana ta fiskar kiwon lafiya, kamar yadda malamai masana kiwon lafiya su kuma suke faɗa ɗin, shi ne wato idan mutum zai tafi sujjada ya tafi da gwiwa, sannan ya sauke hannayensa, sannan ya sauke goshinsa, ya fi dacewa da motsa jiki irin wanda jiki yake bukata sama da ya tuntsure ta gaba sannan ya sauke baya, ya ajiye hannayensa, sannan ya ajiye gwiwar, sannan ya ajiye goshinsa, ya hargitsa abin. Idan ya zo tashi kuma sai ya fara daga goshinsa, sannan ya fara daga hannayensa, sannan ya fara daga gwiwoyinsa, sai ya zama a sauka ya nade, a tashi ya ware. Amma idan ya tuntsure da hannaye sai ya sauke gwiwa, sai ya ajiye goshi, a hargitse ya sauka. In ya zo tashi sai ya daga goshinsa, sai ya daga gwiwoyinsa, sannan ya ciro hannunsa, a hargitse ya tashi. Sai zama jikin dan adam da yake bukata wani suru da ke cikin sallah na wato na exercise bai samu ba a lokacin da yake tafiya sujjada da kuma lokacin da yake dagowa, idan ya tafi akan gabatar da hannaye yayin tafiya da kuma gabatar da gwiwoyi yayin tashi, kamar yadda malam ya ambata a cikin littafin Iziya. Allahu a'lam, mas'ala ce wacce take ta rigima, don haka dukkan abin da mutum ya fi gamsuwa da shi malamai sun faɗe shi. Mai gabatar da hannayensa, akwai malamai da suka ɗaure wa wannan tafiyar gindi kuma da hujjoji masu ƙwari. Mai gabatar da gwiwoyi, akwai malamai da suka tafi akan wannan tafiyar suka ɗaure mata gindi kuma da hujjoji masu ƙwari. Shi addinin musulunci ga bautawa Allah da abin da ka nutsu da shi, ka kuma gamsu da shi, insha Allah ta'ala za ka samu ladan da kowa yake samu in ya bauta wa Allah. Allah ta'ala ya mana rahama, ya fahimtar da mu addini na daidai. Malam ya ce wa aqdul qinsari wal binsari wal wusta min al yad al yumna maddan al sababata wal ibhama minha fi tashahhudain wa yuhadriku al sababata wa yaqidu bil isharati biha أنها مطردة للشيطان ويبسط اليسرى. daga cikin musahabbai malam yace akwai aqdul khinsar, wato nade karamar yatsa, ita ce khinsar karamar yatsa. wal binsar, da yatsa mai biye da ita, ita ce binsar. wal wusta, da ta tsakiya. Malam yace min al yadil yumna, na hannun dama. Maddan sababata, yana mai miƙar da sababa. Sababa ita ce manuniya. Sababa ana ce mata sababa saboda Larabawa suna yin zagi da ita, idan suna nuna yatsa suna ko mu ma anan ai aka nuna maka yatsa haka kai ma ka san abin ba daɗi ko, ana ce mata sababa saboda ana nuna ta dan alama ta ne ta zagi. Sannan ana ce mata as-sabaha saboda ana tasbihi da ita, ni kada ita da ake a tahiyyan nan ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wannan sabaha ana tasbihi da ita. Sannan kuma ana ce mata ad-da'iyah, ad-da'iyah wato ana addu'a da ita, kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a minbari idan yana khutba ranar juma'a to yakan wato nuna wannan yatsa lokacin da yake addu'a akan minbari, yakan nuna yatsar baya daga hannayensa yana addu'a, yana lokacin da yake addu'a akan minbari kamar yadda ya saba yi idan yana addu'a akan minbari, kawai sai ya nuna yatsa. To haka ana ce mata ad-da'iya. Maddan sababata, yana mai miƙar da yatsarsa manuniya. Wal ibhama, da kuma babbar yatsa, ita ce ibham. Kun ga kenan malam yanzu duk ya irga mana sunayen yatsu, yatsun hannu, khinsar, binsar, wusta, sababa ibham guda biyar. To da khisar da bunsar da kuma wusta ana nade su ne. Sababa ana miƙar da ita, ibham ita ma ana miƙar da ita. Wal ibham minha da babbar yatsa minha na hannun daman, haka yake nufi da minha, domin yana kuma yadil yumna hannun dama. Fitta shakkudaini a dukkan tahiya guda biyun da zai yi idan sallah mai tahiya biyu ce, ko guda ɗaya idan sallah mai tahiya ɗaya ce. Wa yuharriku sababa, kuma zai dinga zai kada wannan sababa din, zai dinga kada ta. Haka yazo cikin hadisin Wa'il ibn Hujr, yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kada ya tsatsa yana addu'a, ya ga yana kada ya tsatsa yana addu'a. Haka aka rawaito daga Abdullahi dan Umar, yana kada ya tsa a sallah. Sai dai wannan kadawan yaya kadawan yake, yaya kadawan yake, riwayoyi sun zo, amma dai duka babu wata riwaya tabbatacciya, in banda kawai abin da ake fahimta kadawa ce mujarradin kadawa wanda baya daukan ma'anar nadewa da warewa. Ba kadawa ne nadewa da warewa ba, yana nade ta yana ware ta, a'a, domin ai miƙar da ita ake yi sai a dinga kadata. Kadawan ya fi kama da kadata dama da hagu, amma kadawa wanda ba zai cutar ba, ba zai zama kamar wasa ba, ba zai zama kamar wasa ba. To kadawan ya tabbata. Wa yaqidu bil isharati biha, wa ya'taqidu bil isharati biha annaha mitratun lishaytani, zai kudura yayin da yake nuni da wannan ya tsata samanuniya, zai kudura a ransa cewa guduma ce ga shaytan. Mitrada lishaytan, guduma ce, wato tana koran shaytan ne, tana zame masa wato guduma. Wannan mala ya faɗi wannan saboda hadisin Abdullahi dan Umar da ire-irensa da aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahrikul usbu' muz'iratun lishaytan, wato kada yatsa wato razanarwa ne ga shaytan, ko guduma ce ga shaytan. Wannan riwayoyi da yawa akan haka duk da suna da rauni, amma dai sun shahara sun yawaita akan cewa kada yatsa yana razanar da shaytan, yana zame masa tamkar wani duka ne. Da haka babu laifi mai sallah idan ya kada yatsarsa a lokacin da yake tahiya, sawa'un daga farkon tahiyar ce ya fara kamar yadda wasu riwayoyi suke nunawa, ko kuwa sai da ya fara addu'a sannan ya fara kadawa kamar yadda hadisin Wa'il ibn Hujr yake nunawa. Sai dai Malam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin Zadul Ma'ad yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama baya miƙar da yatsarsa sababa yayin tahiya, haka miƙarwa, a'a, yana dan tankwarar da ita ne, haka kadan haka yake tankwarar da ita, baya miƙar ta haka ziyat, a'a, yana dan sakinta haka a dan karkace, da haka yake yin tahiya. Wa yabsutul yusra, hannun hagu kuma sai ya shimfida shi akan cinyarsa ta hagu, sai ya shimfida shi akan cinyarsa ta hagu. Mala ya ce wa wad'ul yadaini ala rukbataini fi ruku'i, da dora hannaye biyu akan gwiwoyi biyu a ruku'u, wannan mustahabbi ne. Wa wad'uhuma hazwa udhunayhi aw qurbahuma fi sujudi, da sanya su a saitun kunnuwansa, aw qurbahuma ko kusa da kunnuwansa, fi sujudi a sujjada, mustahabbi ne. Wato in ka zo sujjada ana son hannayenka su zo wato ko dai saitun kunnuwanka ko kusa da kunnuwanka, saitun wuyanka kenan, kar ka bar hannayenka a jikin gwiwoyinka, ko ka bar su a kusa da haƙarƙaranka, ko ka miƙe su wuce kanka, su wuce kunnuwanka, a'a, hannaye suna saitun kunnuwa ne ko saitun wuya kusa da kunnuwa, haka suka tabbata a hadisai. wa mujafatu rajuli fi sujudi baina rukubataihi wa baina mirfaqaihi, da kuma warewan namiji fi sujudi a sujada baina rukubataihi tsakanin gwiwoyinsa wa baina mirfaqaihi da kuma wato tsugurgumarsa guda biyu, wa jambaihi da kuma wato gefansa guda biyu, gefansa na hakarkari guda biyu obi da kuma tsakanin cinyoyinsa. Wato nan malam ya ce namiji, saboda a malikiya mace a dunkunkuna take sallah, a malikiya sun mustahabbantar wa mace ta yi sallarta a dunkunkune, in za ta tsaya ma ta haɗe kafafunta, haka in za ta yi ruku'u, haka in za ta yi sujada ta kasance a tattakure, saboda suka ce wai mace idan ta buɗa iska tana shigarta to tana saurin jin sha'awa, kamar da namiji kuma idan yana mammatsa jikinsa to ya fi saurin jin sha'awa, haka suka ce namiji ya buɗa mace ta matse. Kama wannan hasashe ne irin na malikiya, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ganna yin sallah. Kuma inda a ce da bambanci tsakanin mace da namiji, to da annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan gaba zai ce amma banda kaza banda kaza banda kaza su mata na kebe su. Wala yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, malamin usulu suka ce kuma baya halatta a yi shiru da yin bayani a lokacin da ake bukatar yin bayanin, ba a yi shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka, baya halatta a gare shi ya shiru bayan muna da bukatar yi mana bayani. Da haka tunda ya faɗa ya ce ku yi sallah kuma ce banda mata ba, to kenan har da mata a cikin zancen. Haka irin yadda namiji ya tsaya haka mace za ta tsaya, irin yadda namiji ya yi sujjada haka mace za ta yi sujjada. Za a ware gwiwoyi ba za a haɗe su ba, za kuma a ware hannaye ba za a haɗe su da gefen jiki ba, za kuma a raba tsugurguma da cinyoyi ba za su amanna su da cinyoyi ko da gwiwoyi ba, zai zama namiji ya buɗe sujjadarsa ta ko'ina. Malam ya ce wattakbiru inda shuru'i fi af'ali salati, da yin kabbara yayin fara ayyukan sallah mustahabbi ne. Yin kabbara inda shuru'i fi af'ali salati, yayin fara ayyukan sallah. Da yawa mutane musamman limamai suna da kuskure a wannan. Hadisan da suke bayanin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna faɗan yana kabbara ne yayin da yake yunkura, yayin da yake yunkura yake kabbara, ba sai yayi kabbara ya yunkura ba, ba sai ya gama yunkura, ba sai ya gama aiki sa ne yake kabbara ba. To akwai waɗanda zaka samu kabbara su ba sa tafiya da yunkurin su, duk sanda mutum zai aikata wani aiki to kabbara su tana tafiya da aikin ne. Akwai hukuncen da aka rataya su da wannan lafazin na kabbara fa, wannan lafazin na kabbara fa da shine wanda yake bin liman yake aiki. Lokacin da liman yace Allahu akbar, ra'un dinsa ta akbar, yayin da ya gama fadar ra'un lokacin ne imamu shi kuma yake fara aikin sa, shine hakikanin mutaba'a. Idan liman yace Allah sai ka yunkura, to ba mutaba'a kake ba, tare kuke tafiya kenan. Yace Allahu akbar lokacin da ya faɗi ra'un, sai kuma sai ka fara yunkuri lokacin. Yana faɗar ra'un kana fara yunkuri, to shine kana mutaba. To kaga kenan dole liman ya zama yana da fikihun kabbara. Domin wani limamin zai ce Allahu akbar yana tsaye, zai ruku, sai ce Allahu akbar sai ya tafi ruku. Dan haka mamunka masu gaggawa kan masu rigaka, masu jiran ra'ul ɗinka kuma tare kuka tafi, tunda sai da ka gama ka tafi. Kaga ba haka ake so ba, kai din ya kamata da ka ce Allah kana tafiya, kana gama bar kana gama sujjada. An tambayi malamin mu malam Muhammad al-Mukhtar al-Shangiti hafizahullahu ta'ala shi yana raye yanzu na cikin majalisar koli ta dindindin ta fatawa ta kasar Saudiya. An tambaye shi muna karatu shi ma a masallacin manzon Allah sallama dangane da hakikanin masabuki da yazo ya riski hakikanin riskar raka'a da masabuki zai yi lokacin da ya samu liman a ruku'u, yaushe ne za ka lissafa ka samu wannan raka'a yayin da ka samu liman a ruku'u? Sai malam ya bada amsa da ta ƙayatar da kowa, amsa ta fiko. Sai ya ce lokacin da masabuki shi mamu da ya zo kenan, lokacin da ya kammala ambatan ra'un ɗinsa limaminsa bai fara ambatan simun ɗinsa ba, ta sami Allahu liman hamidu. Ka gama ra'un ɗinka kai mai ruku'u, limaminka kuma bai fara simun ɗinsa ta sami Allahu liman hamidu ba, to ka samu wannan kabbara, ka samu wannan raka'a. Kaga kenan ba la'akari za ka yi da ɗagowa kansa ba. Amma akwai wanda ya shiga masallaci liman ne yake gani, liman ne yake ta gani, yana ta ganin liman, ya shigo a guje liman kawai yake gani. To akwai limamin da kuma za ka gan shi a tsaye, sai ya tsaya da ce sami Allahu liman hamida, ya za ka yi? Me ya kamata ka yi kai? Ka zama wanda ya ɗora maka ganin liman. Wannan salwaci ya ce ta'alau fa atimmu bi waliyatamma bikum man khalfakum, ku zo ku cika da ni wanda ya zo a bayanku ya cika da ku. Daka ba a ɗora wa mamu ya dinga ganin liman ba, kai kan ba an gaya ma da za ka gani ba a sallah? Kawai wannan kabarbarin da su za ka dinga aiki ba, ka ga kenan liman da jan aiki a kansa. To lokacin fara aiki lokacin fara kabbara, lokacin kare kabbara lokacin kare aiki. Haka liman ya danganta da sauri ko saiɗin sun kuyasa da ɗagawarsa tare za su dinga tafiya da lafazinsa na kabbara. To wannan a kiyaye shi sosai, yana da matuƙar muhimmanci musamman a mutaba'a ta limanci. Malai ce illa fi takbiratul qiyami, sai dai a kabbara ta miƙewa minisnataini daga raka'a ta biyu, fa innahu yukabbiruha ba'da ma yastawi qa'ima, to nan kan zai yi kabbarar ne bayan ya daidaita a tsaye. Wato idan aka yi raka'a ta biyu aka yi tahiya, idan za a miƙe, shin wannan kabbarar ta miƙewa ce ko ta shiga raka'ar gaba ne? Ana aka samu saɓani. Su malikiya fahimtar su wannan kabbarar ta shiga raka'ar gaba ne, da haka idan ku ta shiga raka'ar gaba ne, to ai sai ka miƙe ne sai ka yi ta, da ka miƙe sai ka tsaya sai ka ce Allahu Akbar. Kuma abin da yake ƙara wannan fahimtar ƙwari shine Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga tahiya zuwa raka'a ta uku, idan ya tsaya a tsaye yana daga hannayensa, duk da malikiya ba su da wannan daga hannayen, amma yana daga hannayensa. Me yasa? Saboda kamar shiga wani second part ne na sallah, kamar shiga wani bangare na biyu ne na sallah. Don haka za ka miƙe tsaye kai kabbara ka daga hannaye guda biyu kamar ka shiga wani part na biyu na sallah. A daidai wannan lokacin ba lokacin tashi bane daga zama, za ka yunkura da wannan kabar. Amma zance mai inganci shine sallolin Annabi sallallahu alaihi wasallam duka idan zai dago daga kabbara ne, idan zai fara aiki ne ke fara kabbara. Don haka har tashi daga zama yayin fara tashi ne yayin da yake fara yin kabbara, sai ya gama ta kuma a tsaye, sai kuma ya daga hannayensa. Shine guri na hudu da yake daga hannayensa a cikin sallah yayin kabbara. Allahu ta'ala a'lam. An faɗa mana lokaci ya riga da yayi, za mu hakura da gwargwadon abin da muka yi daidai. Ubangiji Allah ya bamu ladansa. kuskure kuma Allah ta'ala ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala as'adin nabiyyina wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yake cewa dangane da yin addu'a a tahiyya ta karshe, mutum zai iya addu'ar da wani yare ko kuma sai iya larabci kawai. To abinda na sani shine yin addu'a a cikin sallah da larabci. Musan yin addu'a a cikin sallah da wani yare wanda ba larabci ba, in banda dai la'akari da cewa idan aka ce ba za a yi addu'a a cikin sallah ba sai da larabci, to kamar an raba waɗansu da ubangijinsu a cikin sallah, ba su da ikon su gaya masa damuwarsu ta hanyar roƙonsa. Idan ka dubi malikiya da muka karanta, sun ce makaruhi ne ga wanda ya iya larabci ya yi addu'a a cikin sallah da yaren da ba larabci ba. Suka ce makaruhi ne ga wanda ya iya larabci. Kaga kenan, wanda bai iya larabci ba shi ya halatta ya yi addu'a da yaren da ya fi kwarewa da shi a cikin sallah. Amma abinda yake asali shine addu'a da larabci, wannan shine asali tunda shi aka sani, kuma shine yaren da ake aiwatar da duk wani zikiri na sallah da shi. Kaga zuwa da wani yare rangwame ne. To wannan kuma bai kamata musulmai su yi sakaci sai ya zama sun mayar da sallah mahalli na zuwa da zantuka da wani yare ba. Kamata ya yi mutum ya yi kokari ya haddace addu'o'i da larabci wanda suka dace da bukatunsa ya yi. Kuma bukatun nan musamman na cikin sallah bai kamata su wuce irin bukatun da suka zo a addu'o'in larabci ba. Jama'a haddace mu abinan bukatunmu na sauran harkokinmu na rayuwa, to damammaki na addu'a suna nan ba sai cikin sallah ba. Amma bukatun abubuwa wanda suke musamman irin addu'o'in annabawa, wanda damuwarsu shine rahamar Allah, damuwarsu aljannar Allah, damuwarsu kubuta daga wuta, ire-iren waɗannan bukatu irin na annabawa na mutanen kirki, to ai suna nan da larabci. Sai mutum ya haddace addu'o'in larabci ya yi addu'a da su, musamman ga addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa, yake ce da su kasu sake ba su yi ba a bayan sallah. Ma'ana malamai suka ce a cikin tahiyya, a ƙarshen tahiyya, kamar wannan addu'a da muka ambata da azu ta neman tsari daga abubuwa guda hudu, irin addu'ar Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kaga wannan addu'o'i ne masu muhimmanci sosai. Addu'ar neman lafiya, addu'ar yalwar arziki, duk da akwai su da larabci. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da. Suna da larabci. In arziki mutum yake nema, in lafiya mutum yake nema, ga dukkan mata mutum ya haddace addu'o'in da suka dace da irin bukatunsa ya sanya su a cikin sallah. Bukatu kuma irin na yau da kullum da suka shafi adashe da albashi, suka shafi kasuwa da sauransu, to wannan kuma addu'o'i damammakin su suna da yawa, damammakin addu'o'i suna nan da yawa, sai ya amfani da wata dama kuma ya faɗi irin wa'innan bukatun. Ni na fi ganin haka ya fi dacewa da a ce mutum ya mai da sallah mahalli na waɗansu yare. Allahu a'lam. Za mu yi sallah ko yau mun yi sa'a abin? To da zan ce mun yi sa'a abin ba. Yace kamar limamin da yake saurin kabbara, saurin aiki ne ko? In ya aiki yanzu nan ya ruku yanzu ya dago. Yace to kai kuma kana jira sai ya gama kabbara ne sannan ka yi? To kafin ka ankara ya taso, yaya za ka yi kenan? To abu na farko shine ban ga dalili ba da zai sa wannan ya zama limamin ka matakar kana dai da zaka yi sallah ba nan ba, in dai har limami mai sallah idan yace Allahu Akbar, in dai ka jira shi ya gama kabbara ba tabbas ka same shi a ruku'u, to wannan wace irin sallah yake? Ya kamata ka nemi wani limamu ko ba haka ba? Yawa, wannan bana ganin cewa za a yi sallah mai kyau a wajen. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa akwai mutumin da zai yi shekara 60 yana sallah, ba a karɓi ko kwara ɗaya ba, kwaya ɗaya ba a karɓa ba. Yace saboda za ka samu ko da ya cika ruku'u bai cika sujjada ba, ko kuma ya cika sujjada amma bai cika ruku'u ba. To kaga irin wannan sallah ce, to ina amfanin kabirin wannan limamu? Haka matukar irin wannan sallah ce ake yi, to abin da ya fi dacewa da kai shine ka canza limami. Wala Allah, akwai rashin nutsuwa a cikin sallar wanda za ta hana sallar ma inganci. Allahu a'lam. Amma idan ba sauri ne mai fitar hankali ba, kai din ne kai maza da naka lalacin, tunda ka san cewa yana da dan gaggawa. Akwai yamma su gaggawa, amma gaggawar ba ta kai ta bata sallar ba. In yace Allahu Akbar, sai ka ce sami Allahu liman hamida, ruku'un yayi amma bai tsaya yayi cikakkiyar nutsuwa ba, an samu nutsuwa lakinna ghairu tamma, din nutsuwar ba cikakkiyar nutsuwa bace ba. To kai kuma kai ma malalaci ne, to kaga anan zakai la'akari da shi yanayin, sai ka canza kai ma yanayinka saboda a samu cikakkiyar mutaba. Duk da saurin liman ba zai halatta wa mutum su tafi tare ba, ba zai halatta wa mutum su dago tare ba. In dai liman aka ce sai kun tafi tare ne sannan sallar ta yiwu, sai kun dago tare sallar ta yiwu, in ka jira shi to za ku rabu, to wannan ba sallah ake ba. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.